سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان متشاتر قوات جماد الآخرة شكرة دبو هجرة من زنسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دق مكة زوى مدينة shine daidai da 12 ga watan 1 shekara ta 2022 shekarar miladiya yan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin riyadus salihin wallafar babban malami al-sheikh abu zakariya yahya bin sharaf an-nawawi Allah madaukakin sarki ya malar rahma yan uwa idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen babu nahi man akala sawman aw basalan aw kurafan ko kurafan aw ghayriha mimma lahu ra'iha kariha 'an dukulil masjid qabla zawali ra'ihatihi illa li darurati babin da ya tattauna game da hani da shari'a tai game da duk wanda ya ci albasa ko tafarnuwa ko kurraf wani dan ice ne dake dauke da wari shi ma idan mutun ya tauna shi ko waninsa daga cikin abubuwan da kan iya lalata yanayin bakin mutun idan ya ci daga cikin abubuwan da suke da wari mara dadi shari'a ta hana shi game da shiga masallaci kafin gushewar wannan warin dake bakinsa sai da wata larura wannan babin shine wanda maka karanta satin da ya gabata mun karanta shi daga farko zuwa ƙarshe yau kuma insha Allah ta'ala zamu tashi babu karahati lihtiba yawm aljum'a wal imam yakhtub li'annahu yajlubu an-nawma fayafutu istima'u al-khutbatu fayafutu istima'u al-khutbati wa yukhafu intiqab al-wudu malaci babin da zai bayani game da karahati lihtiba karhancin irin zaman da ake ce masa al-ihtiba'u wani zamani zamu zo mu bayanin sa insha Allah ta'ala an hana shi ne yawmul juma'a ranar juma'a wal imam ya khutubu a lokacin da liman yake huduba malaci li'annahu yajlubu an-nawma saboda galibi irin wannan zaman idan mutun yayi shi yakan jawo masa saurin bacci bacci yakan dauke shi fa yafutu istima'ul khutbati saboda haka sai sauraron khutba ya kwace masa sakamakon bancin da zai yi idan ya irin wannan zama wa yukhafu intiqabil wudu haka nan kuma ana ji masa tsoran warwarewar alwalasa idan irin wannan zaman saboda zamani da mutum zai haɗe cinyarsa kusan irin zaman da wannan bawan Allah ya yi dan ƙara gyarawa kaɗan kaɗan kwatanta mana ƙara dan haɗe cinyarka da jikinka gaba ɗaya a'a yawwa to haɗe cinyarka da jikinka to wannan shine suke ce masa al-ihtiba idan suka yi shi wani lokaci sukan samu wani ko rawanin su sai su daure guyar tasa haka da baya wani lokaci kuma sai mutum ya tallafo guyar tasa da hannunsa haka to kowanne al-ihtiba to shari'a ta hana irin wannan zaman saboda galibi idan ka duba zamani da mutum ya dan dage mazaunansa daga ƙasa haka ne galibi kuma idan mutum ya dan dage mazaunansa daga ƙasa to idan bai yi sake ba ko bacci ya dan dauke shi to hutu zai iya fitowa bai sani ba dan galibi dama kamar yadda ya zo a cikin hadisi cewa al-ainu wika'us sahih shi ido shine kaman madauri na dubara idan ido yayi bacci to sai wannan madaurin ya kunci to amma galibi zaka ga idan mutum a zaune yake a ƙasa haka sosai mazaunansa suna ƙasa sosai, to akwai sa ran ba a sa ran fitowar hutu da wuri a daga jikinsa. Amma idan mutum ya ɗan ɗage a jikinsa, kamar mutumin da yake kwanci ko irin wannan zaman, to hutu zai iya fitowa a jikinsa nan da nan. To shi yasa sai shari'a ta hana shi, ta hana irin wannan zaman. Sannan kamar yadda Sheikh Muhammad Salih Uthaymeen yake faɗa, yace daga cikin dalili kuma zaka ga da yake su wancan lokaci ba wai wanda suke sawa ba kamar namu, me suke amfani da shi? Izar kamar ka ce zani ne, zani yadda mata suke ɗaura zani, ka ɗaura shi a ƙugunka haka ya sauka ƙasa. To idan ka irin wannan zaman ka matse cinyoyinka haka, idan baka ankara ba, baka yi aune ba, lokacin da kake ƙoƙarin gyarawa tsaraitin mutum zai bayyana. Ina fata an fahimta. Kuma bayan wando yanzu da kaga wando shi da yake a ɗinke yake, da wahala irin wannan abin ya faru. To yace daga cikin dalilin ma da yasa aka hana irin wannan zaman, saboda yayuwar al'auran mutum. Malai yace an Mu'adh ibn Anas al-Juhani radiyallahu anhu, an karɓo wannan hadisi daga Mu'adh ibn Anas al-Juhani, Allah ya ƙara masa yarda. Yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, haƙiƙa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, naha anil hibwati bi kafril ha anil hibwati, ya hana irin wannan zaman da muka kwatanta yanzu, shine zaman da mutum zai ɗamfare cinyoyinsa a jikinsa, a cikinsa, sannan gwiwoyinsa ma kuma ya ɗamfare su da cinyoyinsa, sannan sai ya riƙe su ya tallafo su da hannu, ko kuma ya sa wani maɗauri ya ɗaure gwiwoyin nasu a jikinsa haka. Zamani na zamani na istirha haka, na ɗan samun sararawa haka, shine alhabwa ko alhibwa. Yawmal juma'ati, an hana wannan zaman ne ranar juma'a, wal imamu yakhtubu, a yayin da limami yake yin hudba. Wannan hadisi rawahu Tirmidhi, Imamu Tirmidhi ya fitar da shi a cikin sunan nasa, wa Abu Dawuda hakanan, al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da Imamu Tirmidhi, wa qala Imamu Tirmidhi fi hadisun hasanun, hadisi ne da yake mai martabar hasan. ‘Yan uwa, idan muka kalli za ku ga unwan taken da malam ya yi wa babin na karahatu lihtiba yawmal juma'a wal imamu ya khutubu, karhancin irin wannan zaman ranar juma'a lokacin da limami yake huduba, sai ce li'annahu yajlubu nauma, saboda irin wannan zaman zai ja mutum ya yi bacci. To wannan yana nuna mana mai mahimmancin saurarar khutba a ranar juma'a, mahimmancin saurarar khutba a ranar juma'a, wanda wasu daga cikin malamai suna gani cewa saurarar khutba ranar juma'a wajibi ne, dole ne. Indai mutum yana masallaci, to dole ne ya saurari khutba, wajibin sa ne, tare da cewa da yawa daga cikin malamai dai suka ce ita saurarar khutba ba sharadi ne na sallah ba. Aka ce ba sharadi bane, ma'ana idan mutum zai zo ya samu sallar juma'a ita kadai, to juma'arsa ta yi. Amma matuƙar ka taso daga gida ka zo masallaci ka zauna, to wannan kuma dole ne, tilas ne ka saurari khutba, saboda ita khutbar wani yanki ce ta juma'a. Idan babu khutba ba juma'a, ɗan uwa ina fata an fahimta. Idan babu khutba ba juma'a, idan da za a zo kawai limami ya zo bai khutba ba, ya tada sallah, to azhar ya ba khutba ba juma'a ba. Ina fata an fahimta. Saboda haka matuƙar mutum zai yi sallar juma'a sai an yi khutba, to saboda haka yadda kaga yadda yake dole ne ka sallaci ita sallar, to haka ita ma khutbar lokacin da ake yinta dole sai ka saurare ta. Da yawa daga cikin malamai suna yin hujja da faɗin Allah maɗaukakin sarki, wa idza qari'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ina fata an fahimta. Suka ce qur'ani abinda ake nufi da shi, da yawa daga cikin malaman tafsiri haka suka fassara, suka ce abinda ake nufi da karatun al-qur'ani anan shine lokacin da limami yake khutba, to wajibi ne ka saurara. Haka nan hadisi ya tabbata, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala li akhihi يوم الجمعة والإمام يخطب عن ست فقد لغى. النبي يتي وانا دوك يتي لأن قوان سران الجمعة لوك سند إمام يكي حقبا يتي ما سوانا يشرو. النبي يتي شي وان دي يتي يشرن يأي لغو مي لغو شيني متنباشي دلادن جمعة نفا تنفي متنقوا با فكيدك يتي سورو تنبا mutum kaga yana surutu ko yana abin da bai dace ba ranar juma'a sai ka ce wani da Allah kai mana shiru ana hudu ba ne to kai da kai magana sai annabi yace faqad laga kai lagau mutum yayi lagau to ya kuma wanda yake magana kenan ina fata an fahimta to da haka wannan babin idan muka kalle shi yana nuna mana muhimmancin saurarar khutba malamai suka ce saboda Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati sai ce me fas'au ila zikrillahi wa dharul bai'a Allah subhanahu wata'ala ce ya ku wadanda kuka imani idan akai kiran sallah ranar juma'a idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati sai ce fas'au ila zikrillahi ku yi gaggawa ku yi sauri zuwa ga zikrillahi ambatan Allah me zikrillahi anan wajen sallar juma'a da khutba a hada duk sun shiga ciki sai Allah madaukakin sarki ya ce wazarul bai ku bacci nikayya malamai suka ce da zarar an yi kiran sallah na biyu kiran sallar daga shi sai limami ya hauka minbari to duk wata hada-hada da kake a lokacin ta haramta idan cinikayya kake yi a lokacin duk abin da kace ka sai da haramun ina fata an fahimta idan wata hada-hada kake a lokacin to lalle ka bar wannan hada-hadar saboda Allah madaukakin sarki ya ce fas'au ila zikrillahi ku gaggawa zuwa ga ambaton Allah zuwa tafiya sallar juma'a da sauraron khutba sai ce wazarul bai'a duk abin da yake na ciniki da kasuwanci da wani abubuwan duniya ku kyale shi malamai suka ce tunda aka ce atahu to lalle sauraron khutba ita ma abu ne da yake mai muhimmanci anan zaka gane kuskuren da yawa daga cikin mutane zaka ga wasu su ba sa tashi towa sallar juma'a sai sun ji an fara iqama yana can gefe yana hira sai ya ji an fara Allahu akbar Allahu akbar sai ya saure to da gudu ya samu saboda shi abin da yake gani zama sauraron kudu ba bata lokaci ne ya za bata masa lokaci to amma kuma ko hirar da yake ita mai cece ina ji gyaran lokaci ne hirar da yake ita saboda haka mafi karanci dan uwa abin da zaka fahimta shine ka zo ka zauna kafin ka sauraro kudu ba bayan alkhairan da zaka samu na sauraron sakon Allah da ma'aikinsa zaka samu lada na jiran sallah dan annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ga mana cewa duk wanda ya zo na yake jiran sallah za a rinka rubuta masa lada kamar yana sallah idan mutumin da yanzu zaman da kuke yi a masallaci karatu muke amma mutum yana jira idan an yi sallah ko kuma lokacin sallah yayi mutashi mai sallar isha ko to kuna karatu insha Allah ta'ala ana rubuta maka ladan sauraron karatu kuma ana rubuta maka ladan sallah cikakke har sai an yi sallar isha ana tarbuta maka ladan haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to da Allah wannan ladan bai kwace maka ba ya kwace ballantana kuma koma bayan annabi ya ce duk wanda ya zo a sa'a farko ranar juma'a za a bashi lada kamar ya nemi kusancin Allah da me da raqumi kamar ya yanka raqumi duka ya sadaka da namansa haka za a bashi lada wanda ya zo a sa'a ta biyu za a bashi lada kamar yayi sadaka da me da sa sa'a ta uku da rago sa'a ta hudu da kaza sa'a ta biyar da kwai za a baka lada kamar kai sadaka da kwai kon kaza to da zarar kuma an yi kiran sallah na biyu ne shikenan mala'ikun da suke dauka rijistar masu shigowa masallaci suna ba su ladan sai su nannade takaddun su su ma sai su kuma su saurari hudu ba daga lokacin duk wanda ya zo bayan limami ya kuma bari ba shi da kowane irin lada wancan ladan wancan ladan da ake rabawa masu sa masu raqumi saboda Allah ce duk juma'a kana samun ladan raqumi me kamanta ba kamanta komai ba ka dace duk juma'a ce za a baka lada Allah madaukakin sarki zai rubuta maka a littafinka ka yi sadaka da raqumi ka dace to amma saboda shedan baya san da alkhairi kaga sai ya hana mu eh mutun sai ya ta nuku ya talake lake ba wani abin kirki yake ba amma wallahi ba zai to masallacin ba sai lokacin da ake dabbata da sallah sai to da gudu yana ta nishi wanda ma sai an yi ruku sai sauri sai Allahu akbar ya dago shikenan to Allah ya shirye da mu dan uwa wannan hadisi da muka karanta hadisin Mu'adh ibn Anas al-Juhani abu na farko da nake so mu fahimta shine malami sun yi sabani wajen ingancin shi kansa hadisin eh shi kansa hadisin malami sun yi sabani a game da ingancin sa wasu daga cikin malamai suka ce hadisin bai inganta ba ya hadisin bai inganta ba kamar Imam an-Nawawi a cikin littafin sa Majmu' Sharh Al-Muhadhab. Hakanan Al-Qadi Abubakar ibn Al-Arabi Al-Maliki a cikin sharhin sa na Sunan Tirmidhi Aribat Al-Ahwazi. Hakan Ibn Al-Muflih duk suna gani hadisin bai inganta ba, amma Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yace hadisin yana da martabar hasan. Imam An-Nawawi yace saboda a cikin isnadin hadisin akwai wasu mutane guda biyu dukkaninsu masu rauni ne, sai dukkaninsu masu rauni ne, yace duk hadisin su malamai ba sa karba. Haka nan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani a cikin Tahzib At-Tahzib ya kawo maganganun da malamai suke kuma akan waɗannan marwayatan hadisin guda biyu game da rauninsu, hadisin su baya karbuwa. To shi sa wasu daga cikin malamai suna gani cewa irin wannan zaman da muka kwatanta muka ce makaruhi, wasu malamai suka ce babu karhanci akan sa tunda hadisin bai inganta ba. Suka ce tunda hadisin bai inganta ba, kun ga hukunci ba zai gina hukunci akan hadisin da yake da'ifi ba ko? Saboda haka babu laifi idan mutum ya zai iya irin wannan zaman. Shi sa Imam An-Nawawi ya hikaito maganar hakan Ibn Qudama ma ya kawo ta a cikin littafinsa Al-Mughni cewa sahabbai kamar Anas dan Malik da Abdullahi dan Umar da wasu daga cikin sahabbai an samu duk suna irin wannan zaman ranar Juma'a. Duk an hikaito suna irin wannan zaman, shi wannan zaman al-ihtiba din ranar Juma'a kuma limami yana kuɗu ba suna yi. Sai kun ga da a ce bai inganta ba waɗannan sahabbai yadda suke da koyi da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba za su yi shi ba. To amma dai malamai suka ce babban abin da yake ihtiyatan, abin da zai fi zama daidai shi ne duk ba ma irin wannan zaman ba. Duk wani zama da ka sani idan ka yi shi zai sa ka gyangyaɗi ko bacci, to ba daidai ba ne kada ka yi shi. Suka ce zai fi kyau ka yi iftirashi ko ka yi attawarruk. Iftirashi shi ne irin zaman sallah wanda ake a raka'a ƙarshe ko raka'a ta biyu kai. Attawarruk kuma shi ne wanda ake yin sa a raka'a ƙarshe. Suka ce ko kuma mutum ya yi attarabbu. Attarabbu shi ne irin wannan zaman da Annabi ya yi. Galibin zaman Annabi irin wannan zaman yake yi. Sallallahu alaihi wasallam idan zai ci abinci galibi irin wannan zaman yake, idan yayi sallah ya juye fuskanci al'umma irin wannan zaman yake yi. Sallallahu alaihi wasallam shine at-tarabbu kenan. At-tawarruk kuma shine irin zaman da ake yi idan mutum zai yi sallah mai raka'a hudu, irin zaman da mutum yake zama akan mazaunansa. An gane irin zaman aiko? Yawwa. Sai kuma al-iftirash shine zaman da mutum zai zauna akan kafarsa ta hagu shi kuma. To duk babu laifi mutum zai wannan idan kuma kaga da zaka iya canza wani zaman. Amma dai abinda malamai suka ce shine duk zaman da ka san idan ka yi shi ranar Juma'a a cikin masallaci zai saka gyangyaɗi ko bacci ko ya hana ka mai da hankali wajen sauraron khutba, to sai ka guje masa. Amma dai wannan hadisi kamar yadda mafi yawancin malamai suka tafi akai cewa bai inganta ba. Shi sa al-mazahib al-arba'a duka da Hanafiya da Malikiya da Shafi'iyya da Hanbaliya duk sun tafi akan wannan zaman ba makaruhi bane, zaka iya yin kayanka. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Babu nahi man dakhala alayhi 10 dhilhijja wa arada an yudhi an akhdhi shay'in min sha'rihi aw adfarihi hatta yudhi. Wannan hadisi ko kuma wannan babi yana bayani ne game da hani, game da man dakhala alaihi ashru, wanda kwanaki goma na Dhilhijja suka shiga yana nan a raye kuma wa arada an yudhi yake nufi yake so ya yi layya idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu goma ga wata. An akhdhi shay'in, shari'a ta hana shi da ya cire wani abu min sha'arihi daga gashin kansa au azfarihi ko farcen hannunsa hatta yubahi hasiyayi layyatasa. Ma'ana wannan babu yin uwa zai mana bayani ne game da shari'a ta hana idan mutum zai yi layya, to da zarar goma ga wata ta shiga farkon watan Dhulhijja ko? Da zarar farkon watan Dhulhijja ya kama, to sai ya kame game da farcensa, ya kame game da gashinsa, aka ce gashi duk gashin jikinsa gaba ɗaya, gashin kansa da gashin baki ko gashin gabansa ko gashin hammatarsa, duk wani gashi a jikinsa. A wata ruwa ma kamar yadda ta tabbata a cikin wasu ruwayoyin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace au basharatahu ko abin da ya shafi fatarsa. kaga ya shafi duk wani gashi dake jikinka kenan ba a cire shi gaba daya sai mutun ya bar shi wadannan kwanaki guda goma sune kwanakin da malamai suke ce musu al-ayyamul ma'lumat sune ayyamul ma'lumat sanannun kwanaki wanda Allah madaukakin sarki ya umarni a yawaita ambatan Allah da zikiri a cikin su wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil anam Allah madaukakin sarki yace kuma ambaci Allah a waɗannan sanannun kwanaki saboda abinda Allah madaukakin sarki ya azurta su da shi ya yassare musu na dabbobi na ni'ima to waɗannan sune kwanakin da ake ambatan Allah madaukakin sarki mai yawa a cikin su daga 1 ga watan Zulhijja zuwa 10 ga wata daga kuma 10 ga wata zuwa 13 ga wata sune ake ce musu ayyamul ma'dudat ina fata an fahimta yawa wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat duk kwanakin ambatan Allah ne kun ga wannan Allah madaukakin sarki ya ce wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat san kuma Allah madaukakin sarki ya ce wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat wannan a cikin suratul al-baqara wannan kuma a cikin suratul hajj kowanne Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa kwanaki ne na ambatan Allah waɗannan kwanaki guda uku sune ake ce musu ayyamut tashriq ma'ana waɗannan kwanaki guda uku na ayyamul na 11 12 13 na watan Dhulhijja sune kwanakin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillah kwanaki ne na ambatan Allah da ci da sha to waɗannan kwanaki guda goma sune kwanakin da aka hana mutun ya cire wani bangare na gashin jikinsa matukar wannan watan ya kama ɗan uwa hadisi na farko a cikin wannan babi malati an ummi salamata radiyallahu anha an karbo daga ɗaya daga cikin iyayen muminai ita ce ummu salama Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda qalat tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace man kana lahu dhibhun yadhbahu wanda duk yake da wani abin yanka da zai yanka bi kasri dhal dhibhun man kana lahu dhibhun wanda yake da wani abin yanka yadhbahu da zai yanka shi fa idza ahalla hilalu dhilhijja idan jaririn watan dhilhijja ya kama alhilal shine jaririn wata ana cewa wata alhilal ne larabawa suka ce idan yayi kwana 1 2 3 sunansa alhilal da zara ya fara kuma sunansa alqamaru ya tashi daga alhilal ya zama alqamaru me yasa ake ce masa alhilal saboda shine lokacin da idan an ganki da an ganshi za a zo a yeku a ce jama'a ku zo ga wata farkon fitowar su kenan shine ake yeku ku zo ga wata wannan shelanta wadin da ke shine alhilal din ai shi zake ce masa alhilal to haka da zarar kuma ya wuce wannan kwanakin sai ya tashi daga alhilal sai kuma alqamar to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan watan dhilhijja jaririn watan dhilhijja ya kama fala ya'khudhanna min sha'rihi to kada ya cire wani abu daga cikin gashin kansa wala min adfarihi kada ya cire wani abu daga farcensa hatta yudhhiya hasse yayi layyarsa ma'ana hasse ranar da 10 ga wata ta kama yaje masallacin idi ya dawo idan ya yanka abinda zai yanka na layyarsa to a lokacin sai je wajen mai aski ya masa aski ya kira mai yankan farce ko kuma yanke kayansa idan shi yake yankewa da kansa a lokacin ya halatta amma idan bai yanka abin layyarsa ba fa to ba zai yi wannan ba malami suka ce amma wannan hali ne da yake na daban an yi shi ne ba wai hali ne na idan mutum ya yi haramci ba a mustahabbi ne wannan shi ita ce magana ta tafi ƙarfi daga cikin maganganun malamai tare da cewa akwai malaman da suke gani idan da mutum zai cire ya yi haramci to amma a magana da take cewa mustahabbi ne idan mutum zai samu lada wannan ita ce magana ta fi inganci suka ce saboda akwai hadisin da Aisha Allah ƙara mata yarda uwar mumine ta rawaito daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi take cewa kuntu abtul qala'ida hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tace ni nake saka ko na tifka ratayen annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wanda yake ratayawa hadayarsa da yake turawa garin makka ثم يقلدها هو بيده sannan shi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai ya rarrata ya musu abubuwan da na tufka da hannuna da hannunsa mai albarka a jikin dabbobin da za a kai su zuwa garin Makka thumma yab'athu biha sannan ya tura su ya aika su zuwa can garin Makka fala yahrumu alayhi shay'an ahallahu Allah ta'ala lahu babu wani abu da yake haramta a gare shi wanda da Allah madaukakin sarki ya halatta masa shi hatta yanhara alhadiya har sai a an je ranar da kuma za a yi mai za a soke abin hadayar ma'ana da duk abin da yake halaka ne ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to baya kasancewa haram ma'ana baya haramta abin da Allah kansa abin da Allah madaukakin sarki ya halatta masa to wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi malamai suke cewa yana nuna mana ashe yanke farcen da cire gashin an ce a yi ne saboda idan mutum ya basu zai samu lada amma da mutum zai cire su din bai yi abin da yake na haramun ba malamai suka ce hanin ya shafi komai kankantar gashi komai kankantar farce ba a cirewa in dai mutum zai yi layya to mutum koda da hannunsa ne koda da farcensa ne haka ba zai sa ya cire da haƙurinsa kai mutum ba zai sa haƙurinsa haka ya cire farcensa ba idan haka ya yi abin da ba daidai ba haka nan gashi mutum ya rinƙa sa hannunsa ya finciki gashi ba zai ba saboda malamai suka ce hannun da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi hani ne a gashi nan na kira ce fi siyaqin nahyi yace fala ya'khudhanna min sha'arihi wala min azfarihi shay'an kada ya ciru wani abu daga cikin farcensa ko gashin kansa suka ce idza ja'a an-nakiratu fi siyaqin nahyi fala tufidu illa al-umum idan nakira ta zo a cikin siyaqi na hani to tana fa'idantar da gamewa gaba daya karami ko babba duk an hana so da haka kada wani ya je wayo ya cire wani bangare na farcensa ko wani bangare na gashinsa ta wata hanya duka an hana gaba daya sai dai idan akwai wani uzuri da zai bawa mutum dama wannan kuma shari'a ba ta hana shi ba misali kamar mutum a ce ciwo ya ji a farcensa ana bukatar sai an yanke farcen to wannan babu laifi sai a yanke mutum ya ji ciwo a kansa ta yadda za a yi masa aiki a wajen sai an aske gashin kan kaga wannan ba za a hana shi ba ko sai an aske gashin kan sannan sai a gabatar da abin da za a gabatar na aikin da za a yi malami suka ce meye dalilin da yasa aka hana mutane aske gashi da farce na farko shine saboda mutane su samu koyi da falala irin ta masu aikin hajji kun ga mutumin da yake aikin hajji duk lokacin daga lokacin da mutum ya sa ihraminsa ba zai yanke farcensa ba haka ne ba zai aske gashin kansa ba haka ne da wasu abubuwa daga cikin abubuwan da malamai suke ce musu mahdhuratul ihram abubuwan da aka hana mai ihrami ya aikata su idan ya sa ihrami to shine ake tuna maka kai ma da kake gida ka samu kwatankwacin falalar waɗannan mutane shi mai ihrami washe ne lokaci na ƙarshe da wannan haramcin zai tashi da kansa shine hatta yablugha alhadiyu mahilla ina fata an gane ma'ana hadayar da mutum zai yi har sai an kai ta mayankarta har sai an soke abin yanka abin hadaya to kai ma sai aka ce har sai kai mai sai ka yanka abin layyarka ina fata an fahimta saboda an nuna maka kai ma da kake zaman gidan Allah madaukakin sarki bai baka dama ka je aikin hajji ba akwai falala ta musamman da zaka samu kwatankwacin irin wanda mai aikin hajjin yake samu tare da cewa dai ladansa da falalarsa bai kai naka ba to amma kai ma kana ji kai ma wani dan karamin mai aikin hajji ne ina fata an fahimta yawwa saboda haka zaka dan rage zafi ko da baka je ba dai a Najeriya kana nan to kai ma dai kana ji kana dan aiwatar da wasu ibadu wanda suke kama da ibada irin ta aikin hajji Allah madaukakin sarki ya samu dace saboda haka wannan hadisi yana nuna mana duk mutumin da yake so yayi aikin hajji duk mutumin da yake so ya layya to da zarar 10 ga watan nan ta kama sai ya kame game da farcensa da abin din sa har sai yayi yankansa sannan sai ya aikata to abin tambayar shine idan misali aka ce 10 ga wata ta zo ma'ana ranar sallah ta zo kun ga ai already lokacin yanka ya shiga ko to mutum zai iya yanke farcen a lokacin ko da bai yanka ba shine tambayar da wasu malamai suka yi idan goma ga wata ta kama ranar layya wasu duk sun yayyanka nasu amma kai naka yana gida a daure baka yanka ba kai to kai da baka yanka naka ba zaka iya zuwa ka yanke farcinka ko ka aske gashin kanka ko har sai ka yanka yan uwan fahimci tambayar kuwa to me ya amsa amsa shine ba zaka yanka ba afwan ba zaka cire ba eh ba zaka cire ba sai ka yanka saboda abinda Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fala ya akhudanna min sha'arihi wala min adbarihi shay'an hatta me yudhhiya kaga karshen abinda zai baka dama ka aske gashinka ka yanke farcinka shine me yanka sai ka yankanka to idan misali ace hudu zaka yanka fa din naka ne hudu zaka yanka sai ka yanka guda daya kace zan yanka guda daya yau sauran kuma da sai gobe saboda na gaji yau so nake kai a danyi farfesu da guda daya a bar sauran sai gobe to idan ka yanka guda dayan nan zai baka dama ka yanke farcinka ka cire gashinka ko sai ka yanka gaba daya kaga wannan ita ma tambayar ce ko to me daidai a ciki shine malamai suka ce lallai sai idan mutun ya yanka guda daya to babu laifi in ka yanka guda daya wannan a hannun ya tashi akan ka babu laifi zaka iya zuwa ka aske gashin kanka zaka iya zuwa ka cire farcinka sauran kuma sai a yanka su daga baya abubuwa ne da malamai suka kawo su dan tattauna saboda wani lokaci zaka iya tsinsar kanka a ciki ina fata an fahimta kana buƙatar fatawa to sai a dan bujiro da su sai ga an kawo matsala ba mai fadi ba amma sai ga sun fada data to kowace akwai abin da suka kalla kuma akwai irin amfanin ta sai abin ya same ka sannan zaka ga amfanin abin Allah madaukakin sarki ya samu dace باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس وحياة السلطان ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة وهي من أشدها نهيا وانا بابي زي بياني جمد النهي عن الحلف شريعة تايهاني جمد رنسوة yan uwa wannan hani ne na haramci eh kai tsaye game da rantsuwa bi makhluqin da wani abin halitta fadin malin da yace makhluq abin halitta menene ba abin halitta ban ka dauki Allah madaukakin sarki akwai babu to wannan shine nuna maka ba a rantsuwa da kowa ba a rantsuwa da komai idan ba Allah madaukakin sarki ba da sifofinsa sai malai kawo maka misali yace kal kan nabi kama wanda zai rantsuwa da annabi ba a rantsuwa da annabi ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kadai ba a'a duk sauran annabawan Allah subhanahu wataala gaba ɗayan su baya halatta ka rantsa da ɗaya daga cikin su dan rantsuwa muqamin Allah ne ina fata an fahimta baya halatta dauki muqamin Allah kuma aba wani abin halitta wannan abin halittan duk girman sa duk matsayin sa ina fata an fahimta akwai hurumin da hurumin Allah ne madaukakin sarki shi shi kadai ba a shiga ina fata an gane yawa shi sa ai kaji Allah madaukakin sarki sai da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi walau taqawwala alaina ba'd alaqawil sai ce me la akhadnahu minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwati Allah ce walau taqawwala alaina ba'd alaqawil wanda hasha wa kalla abune da yake korarre ga janibin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kirkiro wani abu ya jingina wa Allah madaukakin sarki amma sai Allah ya ce inda a ce zai kirkiro wani abu ya jingina mana wata magana da Allah bai faɗa ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kirkira ya jingina mana sai Allah ya ce to da mun kama shi da hannun dama da mun tsinke jijiyar wuyansa da mun yi kaza Allah ya kawo wasu abubuwa to idan an yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi irin wannan gargadin kai kuma ya kake ji kenan ina fata an fahimta shine abinda bawo shi yake cewa wai a tauna tsakuwa damwa dan aya ta ji tsoro saboda haka akwai hurumin da yake hurumin Allah ne madaukakin sarki shi shi kadai daga cikin uwa akwai rantsuwa ba a rantsuwa da kowa sai Allah madaukakin sarki in ka ce na rantsa da annabi kai sabo an gane ba dan annabi ba shi da daraja bane mun rinka fahimta wannan a cikin ran mai uwa mun rinka kawo wannan aran ba dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai isa ba a'a saboda hurumin Allah ne hurumin Allah madaukakin sarki ne shi shi kadai mala yace wal ka'bati haka nan ba a rantsuwa da ka'aba sai na rantsa da ka'aba shi ma wannan ba daidai bane wal mala'ika hakanan mutum ba zai rantsuwa da mala'iku ba was sama'i mutum yace ya rantsuwa da sammai wal aba'i ko da iyaye wal hayati ko mutum ya rantsuwa da rayuwa ko rayuwarsa ko rayuwar wani war ruhi ko mutum ya rantsuwa da rai iran wani war ra'asi ko mutum ya rantsuwa da kai wa hayati sultan ko mutum ya rantsuwa da rayuwar wani basarake ko rayuwar wani mai mulki wa ni'mati sultan ko da ni'ima da shi mai mulkin yayi masa wata falala ko ta ni'ima da ya masa sai ya rantsuwa da ita wa taribati fulanin ko da kasar kabarin wani mutum ya ce ya rantsa da kabarin wani ai ana yi ko to ba daidai bane wal amana ko mutum ya ce ya rantsa da amana sai malai ce da yazo zan amana sai ce wa hiya min ashaddiha nahaya rantsuwa da amana na ɗaya daga cikin abin da aka fi tsanantawa wajen hani a kansa eh hadisi ya zo musamman kaco kan wanda zamu karanta shi a gaba wanda annabi yake jan hankali da gargadi game da rantsuwa game da amana ba daidai bane dan uwa abin da ake nufi rantsuwa shine wanda ka fi ganin girma sama da komai a rayuwarka wanda ka fi so ka fi girmama shi ka fi mutunta shi ka fi kaddara shi sama da komai to idan za ka yi wani abu ko ba za ka yi wani abu sai ka rantse da shi ka ce ba za ka yi wannan abu ba ko kuma za ka yi wannan abu to kai a matsayinka na musulmi wa yake da wannan kimar a wajenka shine Allah madaukakin sarki ina fata an gane so da ka abinda rantsuwa take nufi ɗan uwa shine ka yi alwashi da wani wanda ka fa ganin girman sa sama da kowa shine Allah madaukakin sarki shi sa hatta mushrikai suna yin rantsuwa da wasu abubuwa suna rantsuwa da iyayensu su yi rantsuwa da rayuwarsu saboda duk suna duk mutum mai mutunci yana girmama iyayensa to shi sa Larabawa suna rantsuwa da iyayensu suna rantsuwa da mai mulki saboda ana kaddar mai mulki ana girmama shi amma idan sun tashi rantsuwa ta kololuwa wanda idan Balarabe ya maka ita babu wata za su rantsa da Allah sama kuma ina fata an gane shine Allah madaukakin sarki yace jahada aymani ya halifuna billahi jahada aymani za su rantsuwa da Allah jahada aymani shine karshe kaiwa matuƙa wajen rantsuwarsu to shi sa duk wanda yake so ya rantsuwa ɗan uwa sai ya rantse da Allah madaukakin sarki shi kadai ba a rantsuwa da wani Allah subhanahu wataala malami suka ce idan mutum ya yi rantsuwa da wani Allah ɗayan biyu ne ko dai ya rantsuwa da shi yana itiƙadin girmansa da falalarsa amma baya ji girmansa girma Allah suka ce to idan ya haka ya aikata kabira min al-kaba'ir babban zunubi ko kuma mutum ya kudirce cewa abin da ya rantsuwa da shi yana da girma kamar girman Allah madaukakin sarki kamar wanda suke rantsuwa da gumakansa haka to shi wanda ya rantse da wani abu wanda yake tsammani girman wannan abin da ya rantse da shi ya kai girman Allah to wannan kuma ya bi addinin musulunci ya kafarta Allah ya kiyaye mu saboda kun ga akwai hadari kenan ko shi sa shi addinin musulunci duk wata hanya da ya san zai za ta dan mudu ta kai mutum zuwa ga shirka addinin musulunci sai ya toshe ta sai mutum ya sai a tauri a toshe ta ba a bari a kai zuwa ga shirka saboda matsala ce babba malaiti an ibn umar radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wa sallama qala hadisi na farko shine an karbo daga abdullahi dan umar Allah ƙara musu yarda shi da mahaifinsa anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ƙala yace inna Allah ta'ala haqiqa Allah da manzansa yanhaakum inna Allah haqiqa Allah madaukakin sarki ba manzansa afwan haqiqa Allah madaukakin sarki yanhaakum ya hana ku an tahlifu bi aba'ikum ku yi rantsuwa da iyayenku faman kana halifan wanda duk ya kasance zai yi rantsuwa falyahlif billahi to ya rantse da Allah kadai aw liyasmut ko ya ja bakin sa ya shiru shikenan ba na uku haka annabi ya faɗa falyahlif billahi aw liyasmut ya rantse da Allah madaukakin sarki ko ya shiru shi sa ɗan uwa duk nau'in rantsarantsan da muke da wasu abubuwa to lallai ya kamata duk mu tattara su sai mu aje su a gefe sai mu istighfari sai mu daina saboda ba daidai bane Allah madaukakin sarki da shi kadai ake rantsuwa kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya mana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ɗaya daga cikin sahabbai yana rantsuwa da iyayensa shine ya gaya masa wannan hadisi. Ya ce masa Allah maɗaukakin sarki ya hana a yi rantsuwa da iyaye, wanda duk zai yi rantsuwa to ya rantse da Allah maɗaukakin sarki ko ya shi. Wannan hadisi muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka fitar da shi. وفي رواية في الصحيح وترواية تزوء اسكم صحيح البخاري سوى فمن كان حالفا وانا دقي كسن تزي رنصوا فليحلف بالله يرنصوا دا الله او ليسكت دا ليسمت دا ليسكت دم يسكي نفي شروكو يوا دم تين اجابة كنسي شرو رنصوا دا الله سبحانه وتعالى يتتي متين يتي والله kuma tun yace billahi kuma tun yace tallahi sune rantsa sune huruful qasmi kenan ko sune ake ce masa huruful qasmi ko ka ce wallahi ko ka ce billahi ko ka ce tallahi wannan da sune ake yin rantsuwa wa an abdurrahman ibn samura radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abdurrahman ibn samura Allah ya kara masa yarda kale yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sai la tahlifu bi tawagi kada ku rinka yin rantsarantsi da tawagi me tawagi sune a gumaka jam'i ne na tsagiya tsagiya saboda haka abinda ake nufi da su shine gumaka saboda haka ba annabi hana yin rantsuwa da gumaka wala bi abaikum ko kuma ku yi rantsuwa da iyayenku wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi malati at-tawagi abinda ake nufi da at-tawagi jam'u taghiyatin jam'i ne na taghiya wa hiya al-asnam sune gumaka sune gumaka ban sani ba waye zai bambance mana tsakanin as-sanam da al-wathan me al-wathan gunki as-sanam fa to me bambancin su ko dade ne as-sanam gunki al-wathan gunki kuma kun ji da bambanci yadda muka faɗa a baki ko to daga jin yadda kalmar ta bambanta a larabci to ba anan ma lalle ya kamata a san bambanci sani ba man alladhi yuhawi to na ba ku aiki aje abinci ko tsakanin al-wathan abu ne mai sauki sosai da sosai al-wathan da nam shi wane as-sanam shine gunkin da aka yi shi kamar da katako ko aka sana'anta nam ko ire-iren su to shi al-wathan ba na yadda al-wathan as-sanam na yadda to al-wathan aka ce tunda kafa ɗayan barin karasa ɗayan al-wathan aka ce al-wathan shine ya shafi irin wannan gunkin da ka faɗa da duk wani abin da aka bautata ba Allah ana ce masa wathan shi an aka ce as-sanam shine abin da aka kera shi gunkin da aka yi shi da dutse ko da katako ko da bishiya ko da wani abu da yake wanda aka sassaka shi amma aka ce al-wathan ya shafi irin waɗannan kuma ya shafi hatta irin abubuwan da ake bautata wanda ba Allah ba abin da yake ba butun-butumi ba abinda ake bautata ba Allah ba ko mutum ne ana bautata masa ba Allah ba as-sanam sunan shi za a kiran sa da al-wathan ina fata an fahimta to wannan shine bambancin su malati wa minhu al-hadith daga wannan kalma ne ta al-taghiya hadisi yazo hazihi taghiyatu dawsin annabi yace wannan ita ce taghiyatu dawsin ko kuma sune tsagiyat dausin ay sanamuhum wa ma'buduhum wannan shine gunkin mutanen daus daus kuma kabila ce ta larabawa daga cikin kabilan larabawa kabilan su abu hurairah kenan kabilan su sahabi abu hurairah abdurrahman ibn sakhr ad-dausi ko aywa kabilan su kenan shine ce wannan shine gunkin da mutanen daus suke bautatawa wa ma'buduhum shine abun bautar su wa ruwa fi ghairi muslim hakanan an rawaito a cikin wani sahihi muslim bi tawagit da cewa at-tawagit maimakon me tawagi ko sai yazo da kalmar at-tawagit akwai bambanci shi kuma jam'u tawagut ne shi at-tawagi jam'u mafrad nashi tawagiya ko shi kuma tawagit fa me jam'in sa fa me mafrad nashi tawagut shine ta jam'u tawagut wa huwa ash-shaytan wa salam ita shi kuma shine shedanu da kuma gumaka duk sun shiga ciki duk dai kalmomi ne da suke da kusanci da juna wajen ma'ana wa an buraidata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala wannan hadisi an karbo shi daga buraida yarda Allah ta kara tabbata a gare shi amin yace hakika manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace man halafa bil amanati ga hadisin da nake mana ishara zuwa gare shi wanda duk ya rantsuwa da amana yace yana rantsuwa da amana falaysa minna annabi yace ba mu bashi ba mu ai laysa min zawi tariqatina baya daya daga cikin ƴan hanyar ma'ana ya kauce daga hanyar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan lafazi da yake tabbata a da yawa daga cikin hadisin annabi annabi yace laysa minna lafazi ne mai hadari kwarai da gaske annabi yace ba mu kai babu shi lafazi ne mai hadari to malamai suka ce me yasa aka ce rantsuwa da amana yafi sauran hadari shine imam Suyuti ya hikaito magana imam al-Khattabi yake cewa sababuhu anna al-yamina la tan'aqidu illa billahi ta'ala aw bi sifatihi asali shine ita rantsuwa ba a yin ta ba a kullar rantsuwa sai dai ka rantse da Allah ko ka rantse da siffofin Allah madaukakin sarki ba a rantsuwa da wani wadannan yace walaysat minha al-amana ita ko amana ba ta daya daga cikin me siffofin Allah ba ta daya daga cikin sunayen Allah ko amana siffar Allah ce misali ko kuma sunan Allah ne wa innama hiya amrun min amrihi sai dai ita amana umarni ne daga cikin umarnin Allah madaukakin sarki Allah ya umarni da me ayi riko da amana kuma a bada amana ya ayyuhal ladina amanu inna Allah ya'muruukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah ya umarni da a bada amana a sauki amana kada a ci amana wa fardun min furudihi kuma ita amana farilla ce daga cikin farillan da Allah madaukakin sarki ya ajiye bayan sa su sauke ta sai ce fanhu anha saboda ka sai aka yi hani game da rantsuwa da ita lima yuhimuhu al-halif biha min musawatiha li asma'illah wa sifatihi saboda yadda wasu za su rude su rikice su dauka ita ma kamar sunan Allah ce ko sifar Allah ce sai Allah sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi hana rantsuwa da ita saboda wannan dalili wanda daga cikin malamai yace arada bil amana abinda ake nufi da an hana rantsuwa da amana yace bil fara'id an hana rantsuwa da farillai me yake nufi da farillai shine kamar mutun yace ya rantse da aikin haji ya rantse da sallah ya rantse da azumi yace to abinda ake nufi da amana kenan saboda ai Allah madaukakin sarki yace inna aradna al amanata hu ala as samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqana minha wa hamalaha Allah ce mun bujiro da amana ga sama da ƙasa da duwatsu duk suka kasa dauka sai dan adam ya bugi kirje ce shi zai dauka to me ake nufi da amana a wannan ayar sune al fara'id sune at takalifat abinda Allah ya kallafa mana sallah azumi zakka da sauransu ina fata kun gane to da ka sai malami suka ce to da aka ce an hana rantsuwa da amana an hana rantsuwa da farillai kenan yace ai la tahlifu bil hajji was sawmi wa nahwiha haka dai wasu malamin suka ambata to amma dai abin da yake a zahiri ba daidai bane mutun ya rantsuwa da amana duk lokacin da mutun zai rantsuwa ya rantse da Allah madaukakin sarki shi kadai ba tare da ya jingina wani abin ba wannan hadisi sahihi ne Imam Abu Dawud ya fitar da shi da isnadi wanda yake ingantacce wa anhu wannan hadisin shi ma an karbo shi daga Buraida Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man halafa wanda duk yayi rantsuwa fa qala sai yace a cikin rantsuwar tasa inni bari'un min al-islam in dai abinda na fada ba haka yake ba, ko kuma in dai abinda na fada haka yake, yace to inni bari'un min al-islam, barin jingina magana zuwa gare shi, shi ya barranta daga musulunci, shi ya ban musulunci kenan. Am kan fahimta, kamar irin rantsuwa da wasu daga cikin mu suke, sai in dai abu kaza ba haka bane kafiri yake. Ana yi ko ba a yi? Wannan rantsuwar ba na Bahaushe ce ko? Mutum ya ce kafir yake in abin ba haka yake ba, to irin ta ce sak. To bari ku ji abin da Annabi ya faɗa a kanta a cikin hadisi ingantacce. To ga wata ma mutum ya ce Allah ya tsine masa ba? Eh, Allah ya tsine masa. To duk bari ku ji narkon abin da Annabi ya faɗa a kai. Gaskiya duk wannan matsala ce sosai. Duk ba wanda ya sa kai ce ka tsine wa kanka. Ko mutum ya ce shege yake, ko mutum ya ce kafir yake, ko mutum ya ce duk babu wanda ya saka, ba wanda ya saka wannan. Annabi ya ce fa in kana kadiban fa huwa kama qala subhanallahi. Annabi ya ce idan ƙarya yake abin da ya faɗa, ya ce idan abu kaza ba haka bane kafir yake, idan ƙarya yake kuma abin hakan yake, to kama qala, yadda ya faɗa din ya zama haka. Haka Annabi ya faɗa. Allah ya kiyaye. Wa in kana sadiqan, idan ko da gaske yake, ya ce idan abu kaza ba haka bane kafir yake, kuma sai ya tabbata ba hakan bane, kun ga yayi gaskiya kenan ko? Sai Annabi ya ce falayyar jiya ilal islami saliman, duk da hakan ba zai komo zuwa addinin musulunci amintacce alami lafiya ba, addinin musulunci sai ya dan samu matsala. An fahimta me yasa addinin musulunci zai samu matsala? Saboda yayin rantsuwar da ba a sa shi ba. Dan me za ka rinka kokarin daukar kanka, ka rinka daukar zimmar Allah madaukakin sarki, alƙawarin Allah madaukakin sarki na musulunci, kana jefa kanka cikin kafirci, ka ce idan abu kaza ba haka yake ba kafiri ne, ko ba hakan yake ba, to addinin musulunci ka ya dan samu yakushi, ya dan samu matsala, ya dan samu tawaya. Eh, ba za ka dawo lami lafiya cikin addinin musulunci ba, sai ka koma kuma ka dan yi rokabar, eh, kana ta istighfari, kana ta salloli, kana ta sadaka, to idan Allah ya taimake ka kaci sa'a sai kuma shikenan, sai a maima gurbinka. Amma dai wancan rantsuwar da ke ta zama maka matsala, Allah ya kiyaye. Wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin sunan nasa. Wannan hadisi ɗan uwa yana nuna mana dukkanin irin rantsuwar da take da alaka ko jinsi irin wannan rantsuwar da ake faɗa ba daidai bane. Ko mutum ya ce idan abu kaza ba haka bane ya zama ba Yahudi, mutum ya ce idan abu kaza ba haka bane ya zama ba Nasari, idan abu kaza ba haka bane ya zama ba Majusi, to idan ya tabbata abin ba haka bane, Annabi ya ce fa huwa kama qala, ya zama to ba Yahuda, ko ya zama ba Nasara, ko ya zama to ba Majusi. To da haka sai mu taka tsantsan sosai da sosai, abu ne da yake akwai hadari kwarai da gaske a kansa. Wani daga cikin malamai yake cewa idan ya kasance abin da ka faɗa din baka kudirce a cikin zuciyarka, kana nufin ka zama kafirin gaske ba, baka kudirce ka zama Yahudan gaske ba, kawai dai kayi ne domin karfafa magana ga wanda kake rantsuwar a kansa. Yace to idan mutum ya haka, yayi babban laifi, ya shiga gonar da ba tasa ba, ya keta hurumin Allah madaukakin sarki, ya sauri, ya istighfari, ya kuma jaddada kalmar shahada na daban. An fahimta? Ya sauri, ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah, yayi laifi babba. Yace idan ko har da gaske abin da yake faɗa hakan ne da gaske, saboda yana da tabbas akan abin da yake faɗa, sai irin wannan rantsuwar da ba ta da kan gado, yace ya zama kafiri, yace to shikenan ya shiga cikin abin da ya shiga. Allah ya kiyaye. Wannan hadisi Imam Abu Dawud ya fitar da shi. Wa ani bin Umar radiyallahu anhuma, hadisi na ƙarshe an karbo daga Abdullahi dan Umar, Allah ya ƙara musu yarda. أنه سمع رجلا يقول سيدنا عبد الله بن عمر الله قال ما سيردا يا جون متين ينا تيوا لا والكعبه يتي با هكا بني نارنس ده كعبه انجي شي متين يرنسوا ده كعبه فقال ابن عمر سي عبد الله بن عمر الله قال ما سيردا يتي لا تحلف بغير الله شي بابن الله كدا كقرا رنسوا ده ونن الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني ان الناجى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله wanda duk yayi rantsuwa da wani Allah faqad kafara ya kafarta au ashraka ko kuma yayi shirka to amma wannan malamai suka ce shirka ce karama babbar shirka ba ko yawa shi yasa lokacin da muke bayani akan karamar shirka muka ce akwai rantsuwa a cikin ta te rantsuwa da wani Allah shirka ce amma karamar shirka ba mai fitar da mutun daga addinin musulunci ba ba mai fitar da mutun daga addinin musulunci ba رواه الترمذي وقال حديث حسن امام الترمذي فرد وانا حديثي حديثي حسن قال ما لنو يتي وفسرها بعض العلماء قوله وسو daga cikin malamai suka fassara fadin annabi a cikin hadisin sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kafara idan mutun ya rantsa da wurin Allah ya kafarta suka ce me ake nufi da kafirci au ashraka ko kuma ya shirka suka ce alat taglizi annabi ya kawo shi ne dan kausasawa ba ana nufin babban kafirci ba an kausasa an yi amfani da kalmar kafirci ana nufin kufrun duna kufrin bai kun san akwai kufrun duna kufrin kafirci ne amma bai kai kafirci ba ma'ana karamin kafirci kenan kamar riya da sauransu kamar ruwaya annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ar-riya'u shirkun kun ga sai kawo misali yace kamar yadda aka rawaito annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace riya shirka ce iriya shirka ce to ita ma rantsuwa ga wannan Allah sai kasance darajarta kamar shirka ne amma yan uwa mu fahimta cewa duk abin da aka ce masa shirka ne malamai suka ce duk wani laifi da kake ganin girman sa to yafi shi girma aka ce al-kaba'ir manyan zinubai ko to karamar shirka tafi manyan zinubai girma gaba ɗayan su eh tafi su girma duka saboda ka mu nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga shirka karamarta da babbarta Allah madaukakin sarki ya samu dace zamu dakata anan insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sai mu tashi babu taghlizu tahrim al-yamin al-kadhiba amdan abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya na'am na'am gaskiya ne eh tambayar da yake ce kamar bayanin da aka yi idan ana huduba ba a magana yace kamar yan agaji fa to a shi hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bayani yana nan annabi ya ce wanda yace da mutumin da yake surutu ana huduba yi shuru annabi ya ce yayi lagau malami suka fassara lagau da cewa ba shi da sallar juma'a yayi sauki farali amma duk ladin da za a bayar shi ba za a bashi ba shi wanda yace ai shirin wanda ya amuri bil ma'rufin ba fa mai surutun ba ba wanda yake tabar gazan ba an ce ba shi da sallar juma'a ke ko mai surutun kenan kaga ana ganganci ko wallahi za ka ga ana huduba mutun ya dauko yana amsawa eh ni na sha gani ana huduba sai ga mutun ya dauko ina masallaci ne wai yana bayani yana masallaci ne ya dauko yana amsawa limami yana huduba to kai idan kaga irin wannan kada ka ci zaka yi masa magana da sauransu to yanzu tambayar da yake shine akwai yan agaji da suke kokarin sai ta mutane alayi da sauransu to su ma yan agaji kada su yi magana su yi mutane ishara kawai wato lamar mu dubayan uwaya da girma annabi cewa man massal hasa faqad laga man massal hasa wanda yake wasa da kasa shi ma ya lagau wallahi hadisin muslim haka annabi ya faɗa man massal hasa ana sallah ka naka wasa da digarka ko da zobanka ko da wani abu naka haka kana ta wasa annabi ya ce shi ma ya lagau ba sallah ka zo yi ba to ka tsaya ka saurari hudu ba shi sa lamarin mutum ya tsaya saurari hudu ba a cikin sallar juma'a abu ne mai girma kwarai da gaske mutumin da yake aikin agaji yayi kokarin ishara amma ba da magana ba idan ya magana shi ma kuma sai a samu tsala kaga a kokarin gyara kai kuma ka bata eh ka shiga cikin ka zo ka gyara mutane sun yi sallah daidai kai kuma sallar ka ba ta yi ba kaga akwai matsala wanda aka yaddi ya magana lokacin da yake da ake huduba shine liman ko wanda zai liman magana idan liman yayi maka magana ya halatta ka bashi amsa idan magana ka zaka fuskantar da ita zuwa ga liman ne akwai bukata dole zaka iya masa magana ina fata an gane ai zaku tuna hadisin mutumin nan da annabi yake huduba ko hadisin bukhari da muslim ya shigo masallaci ya ce ya rasulullahi halakatil amwal wan qata'ati subul kun tuna hadisin a cikin bukhari da muslim ko hanya ta yanke dukiya ta halaka ka roƙa mana Allah Allah ya bamu ruwa kun ga annabi hudu ba yake magana annabi ya masa fada bai masa fada ba annabi ya daga hannu ya ce Allahumma aghithna Allahumma aghithna aka fara ruwa babu ne fi irin wannan ko kuma annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi yayin mutum magana ma'ana kai a matsayin ka na limami wanda kake hudu ba babu laifi kai wa mutum magana shi ma ya tabbata annabi irada aminci tsara tabbata a gare shi yayin magana babu laifi wani mutum ana cikin hudu ba sulaykul gatsafani radiyallahu anhu sahabi ne sai ya shigo cikin masallaci sai annabi ya dakatar da hudubar sai ya ga ya zauna sai annabi ya ce masa wani kai sallar raka'a biyu da ake idan mutum ya shigo masallaci sai ya ce to tashi kai kun ga annabi ya masa magana ya bashi amsa ko kuma annabi ya ce sallar ta baci ba saboda haka idan limami ne maka magana ko kai kai masa magana idan akwai bukata wannan babu laifi amma kai da dan uwanka haramun ne ba daidai bane Allah ya sa mu dace to na'am yana tambaya ne game da yace mun yi bayani akan rantsuwa annabi yana rantsuwa da wani Allah idan ba Allah ba ko siffofin Allah sai yace to menene hukuncin masu rantsuwa da alqur'ani a lafazance mutun yace na rantsa da alqur'ani izu 60 ai ana yi ko yawa ko kuma rantsuwa da alqur'ani a ce za a dauko alqur'ani kamar yadda ake a kotuna mutun ya je alula dauko alqur'ani a saba masa mai gafaka mutum ya ce idan wannan abin ba haka bane qur'ani ya ce sai a ce wallahu akbar sai dugo zai rude me hukunci irona shi na farko alqur'ani siffar Allah ce haka ne tunda alqur'ani maganar Allah ce ba haka bane kaga maganar Allah siffar Allah ne to haka idan mutum ya rantsa da alqur'ani babu laifi shi sa malami suka ce mutum zai iya rantsuwa da yace ya rantsa da ayoyin Allah to idan yana nufin ayoyin Allah na cikin alqur'ani babu laifi amma idan yana nufin ayatul kauniya irin as-sama wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum ko mutun ya rantsa da sama da kasai wannan bai halatta ba tunda sama da kasai suna daya daga cikin me makhluqat ba halatta irin rantsuwa da su amma rantsuwa ta biyu rantsuwa da alqur'ani wannan bai zo a cikin sunna ana yi ba to amma dai wani abu ne da an riga an saba ana yi galibi a cikin kotuna ko tunda duk wani musulmi yana girmama alqur'ani haƙiƙanin girmamawa yana kaddara alqur'ani to shi yasa idan mutum ya laifi aka ce za ka alqur'ani izu 60 za ka ba irin wannan ake kawa ba irin rubutun hannun da ake kawa kuma wanda yake cikin zakama sai a kawo shi a ce to yaje alula duk kawai me ake cewa duk bagarawa ne kawai duk razanawa ne sai ya je alola ya to sai ya dauke shi sai ya tsirke sai ya dora akan sa sai ya ce galibi za ku ga an fi bayan sallar al'asar sai ya ce idan abin da ka faɗa ba daidai bane wannan alqur'anin ya ci ne yana gama faɗa duk mutane wanda sai su ruɗe da Allahu akbar irin ya mutu ya lalace idan ba haka bane to shi sai ake jin tsoro irin wannan amma dai ba wai Allah ne ya ce ayi ba manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce irin wannan rantsuwa ba ina fata an fahimta to amma wannan kasan namu zai sa a daina ne ba zai sa a daina ba amma dai ba Allah ne ya ce ba annabi ya ce ayi ba saboda haka bashi da wani asali addini Allah ya sa mu dace sai mu dakata ka saboda lokaci abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim wanda ya rantsuwa da tsarkin mulkin Allah me tsarkin mulki ne ake nufi da tsarkin mulkin Allah to ku fassara mun sai in bashi amsa e gaskiya ne ai wai suna cewa al-hukmu an shay'i far'un an tasawwirihi kafin kai hukunci akan abu sai ka san shi ba haka bane to aka ce tsarkin mulkin Allah me ake nufi da shi shi tsarkin siffa ce ta Allah ko kuma halitta ce ta Allah idan siffa ce ta Allah babu laifi an fahimta in ko halitta ce ta Allah kaga bai halitta ba to dan haka sai a ji a karasa wannan katin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi